شيء باين الرجيم
من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه لهدي بير gawatan safar idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya ba mu damar haduwa a wannan masallacin masjidin Muhajirin inda muke haduwa domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Muna karatu a cikin suratul A'raf karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 30 za mu tashi aya ta 30 mun kai ƙarshe a mun tsaya aya ta 30 za mu tashi aya ta 31 insha Allah cikin suratul A'raf wanda zai zama darasi na bakwai a cikin wannan sura. Muna fata Allah ya sa mu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
الله سبحانه وتعالى لورا da cewa ayoyin baya sun yi magana akan yadda al'adun larabawa in sun zo tsawafi sai su cire kaya su yi tsawafin kirara kamar yadda aka wurga da ayoyin da suka gabata. Mata suna tsawafin kirara da daddare, maza suna tsawafin kirara da rana. Allah subhanahu wataala bai umarni da wannan ba, suna da aure cewa Allah ya umarci iyayensu haka za a yi, shi yasa masu kargaji suka riki iyayensu haka suke aikatawa. Allah ya musu rabbi cewa Allah bai umarni da alfasha, Allah bai umarni da miyagun ayyuka, domin iraiki a gaban jama'a haka kawai. Mutum lafiyarsa kalau nan alfasha ne, nunan aiki wanda aka gan shi da iraiki a gaban jama'a za a yi tsammani ko rashin lafiya. Amma muddin lafiyarsa to akwai jarrabawa, wato ta rashin jin kunyar Allah da rashin jin kunyar mutane. To da Allah subhanahu wataala ya hana, sai kuma ya yi umarni, ya bani Adamu ya ku ɗayan annabi Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ku riƙi adonku, ma'ana ku sanya tufafi waɗanda za su riƙe alkawarin, inda kulli masjid, a kowane gurin lokacin sallah ko gurin sallah, ma'ana ba ma masallacin harami ba, gurin ɗakin Ka'aba ba, hatta sauran masallaci in za ku je ku yi aikin ibada wanda Allah ya umarce ku da yi, sallah farilla ko nafila, to ku riki adon ku ma'ana ku sanya tufafi wadanda za su fitirce ku ba sai aku tufafi wadanda ke da ƙarin ado ba wancan ƙarin ado wani sha an murga a baya an yi bayani akan amma asalin tufafi kawai mutum ya zama to ya sa tufa wadda Allah ya hore mata babu wani bunƙasa sannan kuma babu ƙaraici tukwan da ya sa baya alfahari da girman kai sannan kuma bai zauna haka da ƙaraici tare da rashin tufa wasu malamai suna wata fassara suna cewa khudhu zinatakum inda kulli masjidin wato lokacin kowace sallah ta farilla in za ku je ku yi sallah to ku sanya tufafi da ya suturce jikinku ko kuma khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku sanya tufafi waɗanda za su suturce jikinku a lokacin sallar juma'a wasu malamai suka wata fassara ana cewa sallar juma'a wata fassara ana cewa sallar idi amma al'asul shine dukkan sallah idan za a yi a sanya tufafi tufafi waɗanda suke masu tsafta sannan kuma waɗanda suke suturce jiki akwai waɗanda suka yi sana'o'i wadda suke sa ƴar ƙaramar riga kaga ta kota idan ta ma a yayyanke a ganin su saboda sana'o'in da suke yi wannan bai ba da daman in za a je sallah ba in har lallai ba makawa sai hakan za a yi ko zafin yanayi ko wani abu da ya sa su suke yin haka ya kamata su ajiye wata riga ita kuma idan lokacin sallah ya yi suna gudun sana'arsu an kira sallar azhar sai su sanya wata riga ƙari a kan wacce ko su kau da wacce su sa wannan idan za a yi sallar la'asar haka in duk lokacin da za a yi sallah suna wurin aiki cikin irin tufafin da babu fitirce jiki gaba ɗaya wasu za ka gan su sun ɗan abu na ɗan hannu rigar a iya can wuya yawanci idan mutum ya sunkuya kuma rigar bayansa ya ɗage duk gabayansa na mafi yana abu na magana cewa watakila akwai zafin rana da zafin yanayi za ka iya wannan rigar ma yana haɗa zuba to amma in za a je sallah dole ya zama ya tafi da riga a shagon da yake aiki tana ajiye in zai je sallah ko ya ɗora a kan wannan ko kuma ya kawo da wannan ya sa wannan yana daga cikin abin da wannan aya take umar khudhu zinatakum inda kulli masjidin in dai sallah za ka to mutum ya je gaban Allah cikin kamala ya kamata ya je gaban Allah wani za ka ji ce ai an ce kawai in dai aka samu satarul aula shikenan satarul aula idan ka je gurin akwai malaman da suka tabbatar da in kafadar mutum ta fito ba shi da sallah kaga idan kaga mutum bai isa ce shi zai fassara ayoyi alhali sana'an ta fassara ayoyi ko bai fassara hadisai ya ce kawai haka ne ba kodan da masu liƙe sabbin maganganu na sabbin malamai a sabbin zamani akwai fatawoyi waɗanda za ka ji su ka tabbata abin da ake faɗa ba haka sunna in ka duba tushenta dole shi yasa aka yi ilimi na usulul fiqh aka yi ilimi na maqasidush shari'a wanda wasu kuma suka riƙe wannan suka wuce gona da iri suka yi sakwasakwa da addini akwai ɗan sakwasakwa da addini babu komawa zuwa ga shi malamai da suka yi aiki wa addini waɗannan fuqaha ɗin idan hadisi ya zo gunsu sai sun bi hanyar hadisi kowane hadisi ɗaya za ka samu mutum hadisai suna da 500 yake da su amma kowane hadisi ɗaya sai ya bi hanyarsa wane ne daga gulin wane wane daga gulin wane ai wane bai haɗu da wane ba don haka wannan hadisin ba zan yi aiki da shi ba akwai tsannake a ciki ai kaza tare idan aka zo aka shimfiɗa hadisi sai a duba a shimfiɗa ayoyi kuma da suke tafiya tare da hadisin ayoyin ahkam a shimfiɗa ƙa'idoji na fassara hadisi ba kawai shi kenan sai a zo fassara yanda aka ga dama ba wani za ka samu iya karanta da hadisin ranar darasin mutane bai taɓa zama a wurin malami ya ji ma'anar hadisi idan ka zauna a gaban malamai waɗanda suke fuqaha ko masana fiqhus sunna za ka ga hadisi ne ana fassara mashi sau da yawa zaka zo na harami irin Madina manyan malamai kaga hadisi daya wannan sati shi kuka yi da wuce ta tsara daya akai ana bayani akan sa wani sati an ci gaba kika gudu sati uku ko wata guda ana tukunna aje daya hadisi da haka shi zaka ga an yi kase durin duwa ba da rabin littafi ba saboda mai saboda ilimi ake bayarwa abu kaza tushen kaza asalin kaza dalilin da ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza a lokacin da yace kaza su waye da waye a wuri amma mu yanzu sai a zo kawai da Allah ta duka abuwa sai muke yanzu wani abu wanda wannan abun a zahirin sa zaka kaman karo ne da abun da mutane suke kai shi kenan sai ai dai ai ta magana ce hadisi ba inda fiqhu za a rike fiqhu ai karo da hadisi ai wannan kan haka ne duk wanda duk malami duk wani mutum a duniya da magana sa sai karo da hadisi ba a dauka magana ta bar ta mun dan sallallahu alaihi wasallam duka malaman na fuskar wannan idan sahha alhadith fa huwa madhhab imam abu hanifa rahimahullah imam malik imam shafi'i al-imam ahmad ibn hanbal da sauran al-a'immat al-hadith da al-a'immat al-fiqh da makamantan su amma kuma zaka ji wani daga cikin su yana cewa in ka zo kan hadisi hadisin nan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga yayi karo da magana ta ko da fatawar da na baya to ni ina cikin kabari na na koma abin da ka gani na bar abin da nake kai kaga kai ya rage naka to amma sai wasu kuma suka ki gane fahimtar hakikanin wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya yi littafi raf'ul manar an al a'immatil a'la sai kaga mutane mutum matashi yana maganganu da kaifi da zafi akan magabata wanda suka yi aiki da ibada da sauransu wani zuma da ma ana ta ke mara a nuna mugu wani zai taɗi an ba zai taɗi ba kawai amma tun da ana nuna da shi sai abu nan sai dai Allah ya kiyaye wani yana taɗi ana so a je kaza wani ana abu nan wani sa'i ce ɗin ya ziga mu a faro ta saboda nan ne zaka san za a san baka tsoro ko nan ne za a san kana faɗan gaskiya ko nan ne duk wani shirin ke dai amma ka bata ba shine a gaban su ba ko ka to sai muka zama tun muna daukan wani abu ba mu daukan tushe ba ma komawa da tushe bal ma asalin komawa da tushe din ba mu shi to saboda haka Allah subhanahu wataala yana magana sai mutum ya bi fassarar malamai dan ka duba da ayoyi da fassarar magabata karkashin wannan aya mutum bai da gaban Allah da tufar da ya ga dama ba tare da cewa ya sa tuwa ta rufe al'auransa mugallaba amma Allah yake khudhu zinatakum inda kulli masjid yana da kaga karkashin wannan an kawo hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhu zinatakum afdal thiyabikum al-bayad ko al-bayd mafificin tufafin ku fari idan amma ba ya hana kuma asawa ne kana amma mafificin shine to abin fari yace ku sanya fari ku sanya matattun ku a cikin fari saboda inna allaha yuhibbul bayad Allah yana son farin launi to kaga wannan kadai ya sa wasu masha Allah suna ta kokari da farin launi eh wasu ko suna da rabi ba ji ba kamar inda wani sai mun yi sa Allah ya Allah ramu ya yi ta masha Allah da tuwa da fadar an yi zuwa ga da mun bazara ayan nan da cikin wani launi kaga amma sai mu ce a to ai don a nuna wancan launin ya halatta saboda haka ya za mu ka bazara a cikin wani kaga mun da barbaro zamani Allah ya ji kanmu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni khudhu zinatakum inda kulli masjid sannan wakulu wa shrabu wa la tusrifu ku ci ku sha daga duk abin da Allah ya kore mu mutum ya ci abin da yake so daga abin da Allah subhanahu wataala ya kore mata sannan kuma ya sha daga abin da Allah subhanahu wataala ya kore masa gurgurdun halin da yake da shi abu na wala tusrifu amma kar ku yi israfi malamai suka ce wala tusrifu yana nufin kar ku ci haramu halal in mutum yana da hali to ya yi amfani da shi yadda yake so sai dai sai abinci kaza yake so sai ta shi abu kaza yake so kuma Allah ya kore masa ilmin nan din zai iya tsaya to bai israfi ba abunda ake so wala tukrihu karku israfi wasu malamai sun fassara wala tukrihu yawan cin abun da komai sai mutum ya ce su malamai suna ganin wannan israfi dan mutum yana zaune me ya ɗarfe wuce yaki me tsire ya wuce zo me rogo ta wuce zo me waye ya wuce to wannan ya hanyar ya yi yawa wala tukri amma idan haka yake kuma sha'awarsa haka take yana buƙatar ya ci wanci yana buƙatar ya ci wanci kuma Allah ya hore masa dukiya na halal malamai suka ce a har ma hadisin da aka jingina ga annabi da sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abdul Abbas radiyallahu anhu cewa hadisi fihi nazar akwai abun duba ba su tabbatar da inganci akwai magana akan to ma'ana wala tukrihu kawai shine kar ku wuce gona da iri wajen cin abinci ko tufafin da za ku sa sannan ko kuma abincin da za ku sha abin sha da za ku sha ko kuma kar ku ci haram kar ku yi kokarin dinka tufafin ku da dukiyar haram mutum bai samu hali ba ya ce sai ya dinka kala kala sai ya shi ya kuta cikin abin da ba haka ba ko ya je ka ci bashin da ba zai biya ba ko ka ci bashin da ba zai iya biya ba duka wannan fada a cikin hatsari ne Allah subhanahu wataala ce wala tusrifu mutum ya yi abin da zai iya in dai abin da zai iya ne kuma dukiyar halal ne ya halatta gare shi amma banda haram innahu la yuhibbul musrifin lallai shi Allah subhanahu wataala baya son masu israfi masu wuce gona da iri hatta sadaka Allah subhanahu wataala ya hana almubazzirati wala tubazzir tabzira Allah subhanahu wataala yayi umarni da a bada sadaka abun da ya sauka ayi amfani da abun da ake da shi ya sauka kar a kare ba bada sadaka ba kar kuma ya zamanto an sake sadaka har kuma ta karar da dukiya Allah subhanahu wataala ya ce wala taj'al yadaka mahdudatan ila 'unuk kar ka sanya hannayenka su zamanto kullum a daure zuwa ga wuyanka ana cewa a kawo sadaka ayi kaza kuma kana da hali baka bayar ba wala tabasuqa kullal bas kuma in ka tashi bayarwa kar ka sake gaba daya kai ci bayarwa a ana so ka bayar yadda ba zai zama mafi ya shiga tagayyara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da ka kuwan tattalin arziki yogan da sa'ad radiyallahu ta'ala anhu ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ya rasulullah ina da dukiya mai yawa Allah ya koya ta halal ya'ya na mata ne su biyu idan na bar musu dukiya daya bisa uku za su ci gaba da rayuwa har su kare ba za su bugaci kudi ba saboda dukiyar da nake da ita afa atasaddaq bis sulutai shin ya halatta in yi sadaka da kashi biyu bisa uku bar musu daya bisa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ka bar ƴaƴanka cikin wadata cikakke shi yafi akan ka bar su kuma su zama alaka wato su zama to ababen ana bi ana neman taimako wanda ba wancan zamani balle yanzu mu za ka ga mutum yana iya kokari da shi ake sallah ya share masallaci yayi kaza ya kira sallah a zo yayi ka komai shi yake yi ya ai dauke nauyin aikin sama da mutum goma amma dan da aka ce babu mutum sai ka samu za a yi bibi na tausayin wata ɗaya da haka yawanci shikenan kawai sai a manta kawai sai a manta gidan wane ba san yadda suke rayuwa ba wane yaya kaza da sauransu yawanci wa'innan abubuwan muna da yawanci matsaloli a kansu a yanzu a rayuwarmu musamman abotana irin su saudiya irin su asia kasashe wasu kasashe irin su malaysia da kuma waɗanda suke ba mu labarin indonesia suna da auka waɗanda ake kula da irin wa'innan wani sa za ka ga ɗan mutum zaki ne mai basira wanda zai iya yin karatu ko zai iya yin sana'a ko zai iya yin wata kasuwanci amma kasancewar mahaifin baya nan to magana ta kare amma da mahaifin yana nan abubuwan da yake yi wa al'umma su mutu duk inda kake tsammani amma da zaran baya nan shi kenan ko magana ta kare yawanci al'adar mu a nan muna da wannan sakaci a wannan bangare yawa mutane wani za su ga shi ke limanci kullum a zahar la'asar magariba isha asuba shi ne liman amma da zaran ko tsufa ya kama shi tun ma yana raye za ga abubuwa na ban mamaki sai ka ga mutum ga tsufa da karancin tattali kuma ga manya-manyan masu hali suna sallah tare da shi tun malam wane duk ƴaƴansu sun san shi malam wane wani ne malam mai kiran sallah wani kuma malam wane duk ƴaƴan anguwan ma sun san shi shine limamu har tsufa ta kama shi sai ba damu ba rashin da kaga mutum ya soma samun uzuri a rayuwarsa uzuri na yana yin wasu abubuwa waɗanda kawai wasu kamata abubuwa irin waɗannan abubuwa ko a ce a wani ciwo ya shigo sakamakon yunwa al'umman ba masu sallah a masallaci sun fi ɗari ko sun fi hamsin amma ba za su iya dubawa da za a ce masu sallah a masallaci kullum kowa ya ajiye naira biyar kawai ko kuma bayan kwana biyu naira biyar ta wannan mutane ba za su ji cewa kai naira ɗaya kawai kullum kowa ya sa naira ɗaya naira biyar kwana biyar kawai kwamitin masallaci tana shiri ne saboda wani da yake kaza kuma an lura mai ƙarfin ƙarfi a yi tsufa ya kai tsufa a yi kaza amma duk wannan ba mu saba da shi ba amma yawanci ƙasashen duniya da yawa suna yin irin waɗannan abubuwa ne amma mu yawanci muna da ƙaranci a kan Allah subhanahu wataala ya hana israfi wata da dukiya haka kawai ba gaira ba dalili wannan kuma yana nuna kuma wasa da dukiya a gurin kame dukiya kuma har ya zama to mafi yaƙin wajibi ba don wani idan ya samu wannan hujjar to shi kenan har gidansa ma ba za su ci abin da ya dace su ba to da sai kullum kawai in sun yi magana cewa ya ce ba za su ci alhali abu na wajibi dole a samar da shi abu na wajibi dole a samar da shi wa kullu washrabu wala tusrifu kar ku ci haram kuma kar ku wuce gona da iri ku yi ta wasa da dukiyar da Allah ya hore muku ku duba waɗansu ba su da komai ɗaukar ku yi wasa da abubuwa ɗaya daga cikin magabata suna tafiya da ɗalibansa sai ya ga yankin biredi an yar ana wucewa a kan hanya ana takawa yankin gurasa a wancan lokaci kudu yawanci biredin su ne ƙasashe daban-daban yawanci kowa da irin nau'in biredin su nasu za ka ga irin mai bushashe wanda kan iya ɗaukan kwanaki kuma ana iya amfani da shi to tamyiz ake ce masa yanzu a ƙasashe musamman a Saudiya aka ce tamyiz mai faɗi haka nan to irin yankin wannan har sun zo sun fara wucewa ya gani sai ya tsaye da su gaba sai ya ɗauka ya ɗaga sama kowa ya gani ya ce kun fara yadda wannan a gari nan ya ce wallahi ina tabbatar muku ni'imar Allah in ta rushe ba ta dawo duk ƙasar da ta yi wasa da ni'imar Allah ta yi israfi har ni'imar ta tafi sakamakon israfin mutane to ba za su sake dawowa inda suka fita ba haka in gida ne suka zama suna wasa ran da ni'imar saboda israfin mutanen gidan ta tafi to ba za su dawo ba to shi yasa Allah subhanahu wataala da ya umarni ka gwancin ya yi wa'azi ne wa ɗaliban da suke tare da shi da sauran mutane kuma akan yankin kawai biredi wannan yake nuna kar a rinka wasa da zubar da abinci mai kyau ranar an wayi gari ka ga a wani sa'i almajirai an ba su abinci a wani gida sai su zubar a wani guri wannan kurakurai ne sun koshi ke to da sun koshi in suka yi gaba wata ƙila za su samu wanda zai amfani da shi don haka Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha wala tusrifu kar ku yi israfi tashi malamai suka ce daga cikin magabata wannan aya gabar aya Allah ya faɗi dukkan ƙashin bayan kiwon lafiya ƙashin bayan kiwon lafiya wa kulu washrabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci daga abun da kuke so cikin ma'anar maganar sa kulu min ma shi'tu wa tasaddaqu wa libsu ma shi'tu wala washrabu ma shi'tu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin ku ci daga abin da kuke so ku sha daga abin da kuke so amma ku yi sadaka daga abin da Allah ya koyi to malamai magabata suka ce Allah ya faɗi wato ƙashin bayan kiwon lafiya cikin cewa da yayi suka ce arabin aya da yake wakulu washrabu wala tusrif zaka ga al-qahtani yana cewa husnul ghizai yanubu an shurbi dawa husnul ghizai yanubu an shurbi dawa in an samu kyakkyawan abinci in Allah ya kore to yakan mai shan magani sau da yawa cututtuka da samun immunity wanda zai karya ƙananan ƙwayoyin cututtuka a jikin mutum yana samuwa sakamakon samun abinci mai kyau shi abinci mai kyau ba sai mutum ya ci shi da yawa abincin da zai zagaya a jikin mutum yana da kyau da Allah yake wakulu washrabu wala tusrifu kar kuma mutum ya zama mai yawancin abinci wannan kuma yana kawo cuta yawancin abinci kowane abu sai mutum ya ci kowane abu sai mutum ya ci a'a haka nan kuma in mutum ya zauna ba tashi sai kwanon ya kare kullum haka an jima ma haka an jima ma haka wannan kuma yana kawo cututtuka to da ka ana son mutum ya ci mai kyau in yana da hali idan ba shi da hali ya ci daga abin da Allah ya kore masa akwai abubuwa masu kyau wanda su masu ƙarfin ƙarfi za su yi amfani da shi ganyaye ganyaye da malaman usul suka ce babu abin da yake halal ya fi yawa a cikinsa irin ganyaye bishiya da ganyen ciyawi da ganyen bishiyoyi da sauransu saboda su suke ba da amfani mai yawa a jikin mutum da 'ya'yan itatuwa da ganyaye to 'ya'yan itatuwa wani ta'i duk da cewa yanzu jeji ya yi nisa dukkan 'ya'yan itatuwan da Allah ya kore mana daga suna da abin da suke bayarwa a jiki magungunan da ake zuwa asibiti a karɓo ɗin daga wannan nau'in 'ya'yan itatuwan da ake ɗan tsintsin ko ɗan can kaɗan ɗan can kaɗan ɗan can kaɗan ai shi yasa zuma ta zama shifa li kulli da saboda ta nahla kudan zuma tana ci ne daga sabon fure kuma na kowane irin bishiya ita ba ta cin tsohon fure kuma ita 'yar gaya ce tsohon zuma ba ta cin ƙwari duk abin da ya lalace ba ruwanta da shi kisa ya khuju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu Allah ta fihi shifa'un linnas ita sai ta zabi ganye ne kuma sannan ta kan je nesa a jeji inda wani ganyen dan adam ba zai samu shi da wuri ba kawai sai ta ci daga nan shi yasa abin da yake fitowa daga cikin ta zama magani ga mutane haka zuma magani ne saboda wa'innan abubuwa to Allah subhanahu wataala ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku wuce gona da iri idan misali mutum wani sa'i ba yi da hali da ma zai iya yin ce bane hada naman miya zai je za a yi abinci ba tare da naman miya ba to amma wake ai yana da protein yake bayarwa sama da nama yawanci da yawa nama za su ba da wani abu amma yana bane amma kaga iyayenmu da suka shuɗe ba kullum yawanci miya da wake ba kuma an dafa bayi da bambanci da miyan namar yau a gurin wayansu to sannan kuma in Allah wurin mutum nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cin kananan naman na kananan dabbobi naman kananan dabbobi shi ya fi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yankin tinya na tinkiya wasu na cewa tinyan ma na gaba to tinyan gaba ko tinyan baya wana abuna masu yanka dabbobi su sun san wasu fa'idojin da yadda suke ganin yadda naman yake da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan nama a yau idan mutum ya je gurin likitoci za su ce shekarun kan nan ya kamata ka daina cin naman sani sai suna ga yawan mutum ya kamata a rinka cin kananan in za a ci nama a ci kananan dabbobi ko na tsuntsaye ko makamancinsu to ashe kenan duka wannan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nunawa ayan alqur'ani ta bayyana suka ce atib likitanci da kiwon lafiya ya zo Allah ya bayyana shi a cikin rabin aya ta hanyar abinci idan mutum yana cin abinci ba dole sai sun zo masu nauyi ba abinci ne mai sauki amma kuma abinci mai lafiya da kula da lafiya babu ajali ba zai karu ba amma dai kuma mutum zai zama da ikon Allah yana da lafiya. Saboda haka ana buƙatar irin waɗannan abubuwa wadda in dai ba wani uzuri mutum yake da shi na rashin cin abinci ba, me samu abinci ya ci, ya gurgurin yadda ya dace, yayin da kuma kowane mutum da yadda cikinsa yake. Magabata suna horar da ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a fa in kana la mahala, in ya zama dole sai mutum ya kwashi abinci yadda yake so, yake fasulu kulli ta'ami, ya sanya ɗaya bisa ukun cikinsa na abinci, wa thuluthu li sharabihi, ɗaya bisa ukun cikinsa na ababen sha, wa thuluthu li nafasihi, ɗaya bisa ukun cikinsa ya zama tunanin numfashi. To amma mu yanzu dukka ukun sai mu tura shi wato, kaga an bar koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samun lafiya. Akwai abubuwa da yawa za ka ga, za ka ga mutane, mutum da ya ce maka a cikin fararen fata ya ce maka shekara 80, inda ka yi sa'a ka same shi ba mutum mai shan taba ba, da ke su shan taba a gurinsu tamkar an ce halal ne haka su shan taba, don haka take rusa lafiyarsu. Amma yawanci idan ka same shi mutum ya ce maka shekara 80, amma za ka ganshi gargara hakan nan mafiya yawa. Amma da za ku je karya sai da ɗaya wani ɗan gani-gani, wasu ‘yan abubuwa hakan nan. Yawan waɗanda suke ba da amfani shi ne wakulu washrabu wala tusrifu, ba sai kun yawaita ba. Malamai suka ce wannan shi ne asalin kiwon lafiya, ƙashin bayan kiwon lafiya cikin abinci. Don haka kowa dai da yanda ya saba, wani kada ce kai mufa, wani zai ce mufa ba za mu takura kanmu ba. Amma mutum zai ci shan wahala, zai ta abuna nuna abuna samun sauƙi a cikin guraren da ake buƙatar kuzari. Wanda ya daidaita cin abinci yana da kuzari a mafi yawan lokuta. Tafiyarsa, abubuwansa zai kuzari da yawa. To kar ya zamanto an gaza wajen ci, kar kuma ya zamanto an wuce gona da iri a wajen ci, shi ne muhimmi. Domin Allah bai son alun kirfi na masu wuce gona da iri ko masu cin haram ko kuma masu cin kaza. In ana maganar haramun, duk abin da za a yi kar mutum ya ci haram da zanzu. Wanda mutum ya kwana da yunwa, ba inda haram ya halatta, sai a wasu yanayi. Misali matafiyi ya ga mushe, malamai suka ce kuma ne tsurra fi mahmasati, in yunwa ta kai matsayin da in ya wuce ma tafiyarsa ba zai iya tafiya ba, sai faduwa. Wannan ya halatta shi, wannan mushe ya halatta shi ga gonar da ba ta saba ya ci ƴaƴan itatuwa. Amma muddin akwai ƙarfi a jikinsa wanda zai iya wuce wannan gurin, watakila kuma ya samu halal a gaba kusa kafin ƙarfin sa ya ƙare, to bai halatta cin haramun. Don haka cin haramun hatsari ne a rayuwa. A gona kake, a kasuwa kake, shagon wani kake, kai yaronsa ne, kar ka yadda ka ci haramun. Abun da naka ne, to naka ne, ba naka bane har abada. Komin kasancewanka yaron mutum a shago, dukiyarsa dukiyarsa ce. Abun da ta zama ta haka ita ce taka. Idan sallamanka yana baka naira 10, wannan ita ce ta. Kuma in Allah ya mata albarka, to za ka samu nasara. To amma idan mutum ya ga cewa mai gidansa yana da dukiya, har za a iya ɗauka bai sani ba, to ai Allah ya san. Kuma daga nan mutum ya rusa tattalin arzikinsa. Kuma idan aka gane, to ba shi da mutunci a wurin wannan mai gidan, in ma sun ci gaba da zama. Wanda daga nan ba za a sake amincewa da shi ba, in ma sun ci gaba da zama. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cin harama. Duk abin da za a yi, mutum ya tsaya ya taƙaita da halal. Duk inda ka san haramun ya bayyana gare ka haramun ne, to kar mutum ya shiga. Kar mutum ya shiga gurin. Idan kuma haram ta zo mutum bai ankara ba, to ya yi ƙoƙari ya nemi tsarin Allah, kar ya taɓa ta. Kuma sai da neman tsarin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusrifu, shi ne malamin su fassara, kar ku ci haramun. Wannan aya tana magana akan tufafi, tana magana akan abinci, tana magana akan abin sha. Sannan ta yi hani kuma kar a wuce gona da iri a cikin waɗannan abubuwa. Hatta tufafin farin launi shi ya fi ba da abuna, yanzu misali da baƙin launi da farin launi, me yasa za ka ga ko uniform za a yi wa yara a makaranti riga ce fara. In ma masu baƙin wando ne, wando a ƙasa shi ne baƙi, ba a sa riga mai duhu, saboda inda fari yake absorbing, idan zafi ya zo daga sama, ana masu physics sun sani yawa so saboda haka launin fari kala yana da matukar tasiri sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sun baya yin libasi sai man samu dama haka da ai kada mutum kaman to ba shi da kai ko don raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ce dole sai mutum ya zama fararen kaya ne kawai yake da shi amma wanda fa suka zama fararen kaya ne yake da shi to fa Allah ya musu baiwa yawa saboda sun jure fari ya fi wani da shi da wani ya fi yin kaza amma kuma ko kai ka duba mutum a cikin farin kaya kullum sai kaga yawa ya fi a cikin dukkan lokuta babu wanda ya kai fari shi wannan dalibi ma akwai kokarin sa fari ai wannan wani mata waje yana ta wajen shi ma an yana ta wajen su ba fari ko yawanci kullum yawa shi ma kullum farin kaya ya su ai Allah ya musu baiwa ai dalika fadlullahi nahsibuhum wa la nazki ala la ahad wannan wajen Allah ya kara albarka to haka rayuwa take Allah subhanahu wataala yana bulwar sa ga wanda yake wani abu ya tafsiri wani daga kaya kawai wani ya kusa yau ce ka amma insha Allah muna gaba mun ne ma mai yawa muna ga wasu na biyo baya now
qul man harrama zinatallahi allati أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قول تالي مشركين سكرين كتشوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا سكرين كتشوا إن وانا أقول لك إن وانا جبر ما تاب لا تشبا في مذاكوي أبو كذا بدا أشبا raquni idan aka haife shi shine na bakwai uku biyar shida gaba ɗaya kafin shi duka mata ne shi ko na bakwai yazo namiji to ba za a dora masa kaya ba ko ba za a ci ba ko kuma wata aka haife biyar maza ita kuma ta shida ta zo ta mace to ba za a sha nonon ta ba kawai ita za a bar ta ne a cikin garke to tana kawo albarka don haka ba a sha nonon ta ba a dora mata kaya ba a cin naman ta wannan duka cirkulle ne suka kawo a cikin addini shine Allah subhanahu wataala ke cewa kullu man harrama sannan kuma da wanda suke zuwa suna tawafi filara suka ce tufa in dai mutum ya taba yin zunubi da ita to in yazo ba zai yi tawafi da ita ba duka wannan da ka suka shine Allah ce kullu man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq tambaye su waye ne ya haramta adon Allah wanda ya fito bayan sa da shi tufafi ado ne daga Allah ya ga daman bayin su yi amfani da shi abinci na wo'i wa tayyibati min ar-rizq da dada dana daga arziki abinci abu kaza ga dadi ga gina jiki ga kaza Allah ya kore to me sa za a haramta a ce kar wani ya ci wannan me sa kuma ga tufafi a ce kuma a kar a sa kaza kar a yi kaza wa ya haramta abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitarwa bayin sa ya kuma ba su dada dan arziki sai ka ta mutum ya haramta abu ba sai da ilimi in Allah ya ce haram ne ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar haramun ne to haramun ne ilal abadi haram haka idan ijma'in sahabbai da magabata ya tafi kan cewa abu kaza haramun ne saboda haka suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa huwa haram ila yawmil qiyamah amma duk abun da babu nasu daga alqur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna wannan abun haramun ne wani yayi kawai ta'addanci ya ce abu kaza haramun ne ba dalili a wannan laifi ne a cikin addinin Allah don haka haramta halal yana iya kai mutum garidda ce Allah ya ce halal ne mutum ya ce a haramun sai ce masa a ka fai kula Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce haram ya ce eh ya sani ya ji amma halal ne to ya karanta ba a ja inda da Allah ko ba a ja inda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce mutum hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi cewa ya ce abu kaza haramun ne shi kuma yake halal ne sai sun ci ce a in baka sani bane zo ga fa hadisi ya ce haram in yace halal ne daga lokacin ya karbi don ka ba ayyuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta shine kadai ake koyi da abin da yace ayi bisa umarnin Allah subhanahu wataala don ka waye yake haramta abin da Allah ya fitar wa mutane na daga tufafi da kuma dadan abubuwa na arziki na abinci da abin sha komai halal ne sai in dalili yayi nuni cewa haram Allah ta kulli hiya lilladheena aamanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah da tufafi wadanda Allah ya halatta su da abinci wadanda Allah ya halatta shi duk wadannan hiya lilladheena aamanu fil hayati dunya Allah ya hore su ne ga mu'mine a rayuwar duniya amma khalisatan yawm al-qiyamah mu'mine a rayuwar duniya wadanda ba mu'mine ba su ma suna cin abinda aka hore wa mu'mine yanzu misali abincin duk da mutum zai ci ko nama ne a kasuwa mutum ya je saya zai gwanuwa ba musulmi ba ne shi ma ya saya mutum ya je zai sayi wani abin da yake sha'awa na kayan miya zai ga wasu waɗanda ba ruwan su ma da addini kai ba sa ma addinin ko ina su ma sun saya ba za a ce a ba za a saya musu ko za su je su ci ko kuma za su iya ɗebowa a jeji ko su ɗinko a jeji wannan duka a rayuwar duniya da mu'mine da wanda ba mu'mine ba suna tarayya wajen cin abin da Allah ya fitar na abin amma a lahira khalisatan yawm al-qiyamah wato kadai ga mu'mine Allah ya tanada a gidan aljanna saboda abincin gidan aljanna haramun ne ga kafirai kafiri ba zai ma samu shiga gidan aljanna ba balle ya ci gidan aljanna abincin gidan aljanna kuma Allah ya tanada shi ga mu'mine to shi yasa anan yace kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wadannan abubuwan da Allah ya hore na abinci da tufafi da sauransu Allah ya hore su ne a duniya ga mu'minai da kuma waɗanda ba mu'minai ba suna tarayya a cikin wajen amfani da su amma khalifatan yawm al-qiyamah amma ranar lahira mu'minai ne kadai za su amfani da Allah domin waɗanda ba mu'minai ba su wutar jahannam za a tsarsu abincin wutar jahannam kuma hatsari ne shajaratul zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka khalil hamim to shi abincin gidan wuta daga mutum ya kai bakinsa kayan cikinsa suke fita saboda tiriri kafin ya wuce makogoronsa kayan ciki sun fita haka akwai hatsari yana tafashe ciki ya kone duk hanyar abincin kuma sai a rinka tura tilasta shi ana cewa look innaka antal azizul karim dole ka dan dani wannan abinci ne wanda yake cike da azaba da bala'i da zafi da wahala dole ka ci domin da a duniya ka kasance mai izza mai nuna kai wani ne wajen kafircewa ayoyin Allah Allah ke yi don haka Allah subhanahu wataala ya ba da abinci ga mu'minai waɗanda ba mu'minai ba suna amfana da shi a duniya amma a lahira ga mu'minai ne kadai a abuna a gidan aljanna Allah ya tsama cikin aljanna Allah ta kazalika nafassilu al-ayati liqawmin ya'lamun haka nan dai muke bayyana ayoyi daki daki ayoyi daki daki ka duba yanzu maganar abinci a cikin alqur'ani Allah yana maganar abinci a cikin alqur'ani kaga mu ba mu dau abinci ma sai an yi magana akan sa zaka kamar abinci wani abu kusa kusa ne na dole ne na kaza ne to amma da ke ni'ima ce ta Allah mutum zai iya cin abinci ya koshi bai damu da godiya ga Allah ba mutum zai iya ajiye abinci a buhu a gidansa bayan wanda ake da shi na ana ci kuma yana da ajiya na gobe da jibi wani yana iya samun ajiya na wata guda wani yana iya samun ajiya na wata biyu akwai wanda yake shi abincin shekara yake siya ya ajiye to amma dole ne mutum ya ajiye sai abincin shekara duk wannan ba haram ba halal ne yana da hali ya sai to amma ya yake tuna godiya ga Allah wajen hore masa da Allah ya lokacin da mutum ya ga gidansa ga abinci yana kasuwa ya tabbata babu wani yaro a gidan da bai ci abinci ba saboda Allah ya bada dama an dafa abinci da safe an dafa abinci da rana an dafa abinci da daddare wannan ba safai muke zama mu yi tunani ba amma kuma Allah yana magana akan abinci ne don mutum ya wani girman ni'ima idan mutum ya je kasuwa amma bai bar gida da aminci ba hankalinsa baya kasuwa baya gida gangan jikinsa baya gida amma hankalinsa ya dawo gida ko baya kasuwa misali ya je kasuwa wata irin sana'a zai kafin ya samu abinci ba sana'ar ba ta tabbata ba tukunna ko kuma abinda zai zo na ciniki ko abinda zai zo na aiki bai zo ba amma fa gidansa ya bari ba aiki wannan ba shi da ko kadan baya tsayyacin ko wani kuma ya bar gidan akwai abinci da karyawa da abincin rana da abincin dare kai da ma wasu kai wanda kawai haka kawai an horewa mutanen gidan to ashe sai a godewa Allah akan wannan kuma sai a tino akwai wadanda su kuma kwata kwata ba su da shi wadanda ba su da shi ko kada kuma gashi nan girman ku daya komin ku daya kuma kuna ibada tare kuna ayyuka tare amma wani da yazo kasuwan nan babu komai a gidansa wani kuma da yazo kasuwan nan akwai komai a gidansa sai mutum ya gode wa Allah ta ina ta hanyar tabbatar da godiya alhamd da harkarsa da kuma ashukur ta hanyar ba da wani abu ko da lokaci bayan lokaci ta jifa wani sani cikin abin da mutum yake da shi na cewa ya sai abincin shekara ne akwai bayin Allah wadanda ko abincin kwana daya sai sun tafi suke zuwa su samu to wadannan bayin Allah ko makwabtan mutum ko a kasuwa ko tare suke harka da sauransu to wani lokaci ba zai zama kullum ba inda ɗan adam to amma wani lokaci mutum ya kamata ya yi wa wannan bakin ciki man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wani ya fito gida bai ci abinci ba haka kawai sai ka auna kwano biyar ko goma ko wani abu kawai dama ka fito da su shago ko a motar ko a hawan ka ko a mashin ko a me malama ne ko kuma da za ka fito kawai sai ka biya ta gidansa yana ta tunani yadda za a iya fita kawai sai ka je idan aka shiga da shi to wannan farin cikin da ya yi kai kuma za a zo ranar tashin alkiyama babu mafita sai Allah ya ce a'a ai yadda ka yayi wa bawa na wani ran kaza ga watan kaza wallahi kai ma je ka aljanna sai na yayi maka ai hanyoyin shiga aljanna suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana amma yawanci shedan baya bari shedan baya bari mu aikata mutum ya ce yana da abincin shekara amma bai taba cire wani abu na buhu kuna sallah da mutane mun yana cin abinci da kyar wata rana ba za ka iya ciro wani abu cikai wani wani ya ɗan kwano kaza malama da ɗan kwano kaza ko da wannan kai Allah subhanahu wataala yana bi amma ba kawai ta abin alfahari ne ya yi bana zaman gida na tona kullum akwai abincin shekara makwabcinka kuma kullum a cikin yunwa ko baka taɓa ƙoƙari ba a wani sa'i wasu ƴan kuɗi haka kana ciniki kullum yanzu kamar da aka zama kawo mai zamani transfer ne dama kawai sai dai ka ga ala sai ka nisa fa da abin da yake ciki tun kana da tsaba har ma ka daina nisa in dai ka ga ala din kawai shi kawai ka sani ka san ya shiga rijiyar da dama akwai abuna a ciki to kaji kawai mutum yana yawo ne ba kuɗi a jikinsa sai tarin kuɗi a sama to sai kana sai ƙara mana in ba mutum ya dage ba to sai a hankali kuma mutum ya dage ba sai a hankali to saboda haka irin waɗannan abubuwan su ne waɗanda mutum kar ya koshi ya manta wayansu ba dole kullum za ka ba mutane ba amma wata ran ka cina ni'imar Allah da ya baka buhu guda akwai wanda ya sani lokacin ni da abuna muna secondary mala isa aliyana vocational gino secondary school yana ci si gwamba to shi wannan mutumin idan rana ci to zai rika duba hanya ne wanda zai riga wucewa da kekensa wanda duk ya riga kawai in ya yi ce ba ne Allah Allah yake kawai ba ku zo idan har karfe biyu ta gota ba ku zo ba to sai ya ɗau wannan cefa nan sai ya kama hanya kwanta ne sai ya kai da kafa saboda gida bai bar abincin da za a yi ba kullum haka yake sai ya zo tukunna ya yi abin da ya yi yake samun na cefa ne to wai kar ya sha wahalar tafiya ko ya tashi bai ci gaba da aiki ba to shi ne sai ya rinka jiran yaran anguwa masu keke dama da ka zo kawai sai ba za ka rinka dan wayo ko zai da kai kawai sai tsallako sai ba a kai gida to shikenan ya huta in ba haka ba in kuka da illaci kana to sai ya je ya kai da kafa ko sai ke koma da kafa ba magana a cewa lokacin da cewa naira uku ne naira uku ne ya ce a lokacin amma ina to wannan har ya bar duniya haka yake har ya bar duniya haka yake eh to kaga rayuwa haka Allah yayi wa'ansu kuma bayan Allah ne in sun yi aikin kwarai kai aikin kwarai shikenan a haɗa cikin ramar Allah to saboda haka shi yasa kullum a rinka tina abubuwa da yawa waɗanda za su rinka tsinda mutane za su taimaki mutum wajen gina lafiyarsa duk abin da ka ba wani shi ne naka abin da ka ci dama bayan gida ne sai kuma gina jikinka da yi daidai gwargwado abin da ka ba wani shi ne naka والله تعالى أعلم إن شاء الله لا نطير عنه كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون هكذا ممكن تقول آية ويجب لقوم يعلمون ومتعني وأن سكي سني سكي سني الله شيني على والله تعالى أعلم الله يسلم ذلك
آمين الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى يسرك الكريم ke malam yana neman ƙarin bayani ne game da istighfari ko haidala a ini idan yayi guda 100 yayi bid'a ko kuma dai zai iya ma sama da 100 yayi kamar 500 ba ne shi ba matsala na
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mutum zai ta istighfari gurgurin yanda Allah ya kore masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi istighfari yana fa inna yastaghfirullah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ya tamara ko sabaina marra annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau ɗaya yana istighfari sau 70 haka mutum zai ta istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ba sai ma ya kididdige yana haurawa ya san yayi dari akwai azkar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da maganar dari kamar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan sau dari a rayuwar mutum a kowane ini yana da ladan da babu mai kamar sa sai wanda ya yi irin wannan aiki ko da mutum ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo da komai ba fi sabilillah bai kai wannan lada ba sai wanda yayi kaman haka ko ya dora akan haka to kaga irin wannan sai mutum ya duba ya ga adadin in yayi darin ya haura yana da dama kuma sai cigo da yi sannan istighfari sai ta istighfari gurgudo ya abunda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu yanda muke maganganu rayuwa din nan fa haka magabatan sai istighfari da ambaton Allah babu abu mai daka daraja duniya da lahira irin istighfari da ambaton Allah babu abu mai baka nutsuwa irin istighfari da ambaton Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi daban-daban da yawa. Yawan rashin yawan azkar yana mu cikin damuwa. Azkar suna sa mutum ƙarfin gwiwa da jarumta da ƙarfin jiki. Saboda haka ake so a yawaita azkar babu wani ayawa adadi a duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abu abu dai. Ai istighfari to shikenan ko sai ai tai gurgurin yanda mutum ya samu dawo. Na tafiya kana istighfari cikin nutsuwa kana zaune kana istighfari cikin nutsuwa kana hailala cikin nutsuwa duka wannan daraja kai kake karawa a gurin Allah shine zaka ga kasa tana kuka sama tana kuka ran da za a wuce da rayin mutum saboda an daina wucewa da ayyukansa na wannan istighfari ya riga ya abun idan kuma mutum yana istighfari tauran halittu suna yi tare da shi dabbobi bishiyoyi da makamantan su wannan yakan samu dorewar samun lada babu aikin da mutum zai rinka yi wanzu akai face bayan ya rasu Allah ya dora masa bashi lada idan ma ta ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin dan ya bar waladan salihan yad'u lahu ko ya bar ginin masallaci ko ginin makaranta ko ya bar ilimi a bayan wanda ake amfani da shi to da sauran sadaqatul jariya sadaqatul jariya suna taimakawa saka yi ta yi mutum zai iya yi insha Allah duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade da adadi kaza ba kuma in ya kayyade yace ko a ƙara to shikenan ƙarin ba iyaka ya ba mutum da ma zai yi ta yi wallahi ta'ala
a'lam Allah ya saka da sai masu neman addu'o'i akwai ɗan uwan da aka ci za a masa aiki gobe ya karya ake sauke da addu'a kan ana sa a gashi ɗan uwa da suke yawo da cututtuka daban-daban suke sauke da addu'a ya ba su lafiya akwai ɗan uwa da turo ji a kan bashi da ake bin sai ce ya yi shawarar mana ana ya sa kama a ƙarasa shi a addu'a ana ya sauke mafi biya kwarin wani ce ya gama jarabawa ya ce sauke shi da addu'a na ibada na sara akwai ɗan uwa da suka ce sun sa kadarorin su a kan su suke sauke su da addu'a na ibada na sara akwai ɗan uwa da aka shiga masa gida mana aka kwace masa mashin da kuma fiye jin su aka sa ya kira su a duka kuɗi ya ce su a cire shi da addu'a na yi masa mafi alkhairi abin da ya rasa wani ya ce na cikin wata matsala ya ce su a cire shi da addu'a akwai ɗan uwa da ya ce neman kwan gida ya ce su a cire shi da addu'a wadda ma da yake mai fara koyar kasuwanci a kowane da ya kawo kaya a kowane da ake bin karɓar shi da kowane neman jari ne a barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
dukkan bayin Allah da suka turo su ya bukatun bayin Allah su tura su da addu'o'i a fatan Allah ya karɓi addu'o'in wanda ya samu jarrabawa ta karya za a masa aiki Allah ya sa a dace Allah ya ba shi lafiya لا باس طهور أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وعند كيف عمد جنيا كيما نخوت أن لا باس لا فيها وعند سكاو كايا لا كاو تنكيمي البركة وعند كشي قجرا كما تتعدي من أخوت أن لا مرمس دم في الخير إلي وعندنا أيوك نتعدى أنت أن لا كاما نسو جنس ما سأيك ترى أن لا يشري الدم ويشري الدس لا ساء دينا لا ساء دينا وإنما يبون أيوك wadda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka su koyan kasuwanci Allah ya ba da nasara Allah ya sa a dace da dukkan waɗanda suka ambaci bukatu daban-daban da wanda ya gama jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sakamako ta alkhairi inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkan waɗanda suka ambata bukatunsu da dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka jawo mana bukatunmu na alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuren mu Allah ka yafe mana zunubanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وبارك لنا في ذرياتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظ لنا أهلنا وذرياتنا من كل سوء ومن كل مكروه يا حي يا قيوم اللهم اكنا شر الحاسدين الحاقدين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واخضع لهم في قبورهم ونور لهم فيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر